Jendela Bashka Pernipa.
Shi ta billahi kudin da aka ba northeast to kudin da aka ba ilimi da harkar lafiya gaskiya bai kamata ba
kai observer da kake ta za a hana kwankwace shigowa garin nan to ai kai ba sa an yin magana bane
magana ta gaskiya yanzu a cikin tafiyar nan tamu ta APC akwai masu hannun jarirai akwai masu hannun dambe akwai masu naushin mutane
waɗannan da ma wasu sauran batutuwa na siyasa za su zo muku ne ta cikin shirin hangen dala na wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum Abdulkadir Yusuf Gwarza ke cewa barkanmu da wannan lokaci kana kuma sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na hangen dala shirin da kan yi duba kan batutu wanda ka zama tar naki ga ci gaban demokradiyyar kasan nan a hannu guda shirin kan baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki la'akari da sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa an yi ƙarin harajin kayayyaki na VAT daga kashi 5 zuwa kashi 7.5 domin a yi wa jama'a ayyukan inganta kiwon lafiya ilimi da ayyukan raye kasa shugaban yayi wannan jawabi ne a lokacin da yake gabatarwa majalisar tarayya kasafin shekarar 2020 an dai ƙara harajin VAT har kashi 50% daga tsarin da yake a baya sai dai kuma a lokacin an ayyana cewa an yi ƙarin VAT ne domin a samu kuɗaɗen da za a riƙa biyan ƙarin mafi karancin albashi da su shugaban kasa Muhammadu Buhari yayin jawabin kasafin kuɗin ya ce za a yi amfani da kuɗaɗen wajen inganta fannin kiwon lafiya ilimi da ayyukan raye al'umma Karin kudaden harajin dai jahohi da kananan hukumomi ne za su rika bawa har kaso 85 cikin 100 domin su rika gudanar da ayyukan raye al'umma waɗanda ke musu wahalar aiwatarwa saboda karancin kudade cikin watan Afrilu shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa dokar fara aiki da sabon tsarin karin albashi amma har zuwa yanzu a iya cewa wannan tsari bai fara aiki ba Sai dai gwamnatin ta lissafa kayan abinci da akasarin talaka ke amfani da su a matsayin wanda ba za a karbi harajin VAT ba daga gare su. Wannan dai yana zuwa ne lokacin da majalisun kasar nan ke tabbatarwa da ƴan Najeriya cewa nan da zuwa watan Nuwamba shekarar da muke ciki ta 2019 za ta gama yin taza da tsifa a cikin kasafin shekarar ta 2020 kana ta mika wa fadar shugaban kasa domin fara aiwatar da kasafin kuɗin. Sai dai tun bayan gabatar da kasafin kuɗin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisun dokokin kasar nan masana irin su Dr. Abdulsalam Muhammad Kani na kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi suka yi masa duba na tsanaki musamman akan ƙarin kuɗi na haraji na VAT
shi dai VAT haraji ne na kayayyakin da ake siyarwa kuma bai shafi kowane kaya ba amma dai kai tsaye a ilimance shi ƙarin haraji ma kansa to mu abin da muka sani tsawwalawa ne shi ƙarin haraji yana kawo abin da muke cewa reduction na purchasing power kayan da kake iya siya ba za ka iya siyan sa ba to idan ka kalli wannan abin da ya faru a cikin kasafin kuɗi shugaban ƙasa ya ce wannan kasafin kuɗin da muka yi na ₦10.33 mun gino shi ne akan sabon tsarin kuɗin VAT ma'ana kaga VAT a Najeriya zai tashi daga kaso 5 zuwa kaso 7.5 to in ya tabbata gwamnati tana sa rai a iya VAT za a samu ₦1.8 gwamnatin tarayya ta ɗibi kaso 10 jihohi su ɗau kaso 50 ƙananan hukumomi kaso 35 to kuskuren da yake a cikin wannan abu na dai farko ai ita dokar ba a kai ta gaban majalisa ba bai kamata a ce shugaban kasa ya gina kasafin kuɗin nan akan wannan sabon batu.
A iya cewa dai shugaban kasa ya yi rigamalan
masallaci. Ai dokar bata je gaban majalisa ba. In ma ta je gaban majalisa sai sun yi taza da tsifa, sai sun sahale sun dada ita ka sa hannu sannan za ka yi maganar ƙarin kuɗin VAT. Kamata a ce ya tari kasafin kuɗi na shekara mai kamawa. Amma yanzu a ce ba a tabbatar da doka ba. Majalisa bata sahale ba. Ka ce wai har ka hasaso ₦1.8 a cikin wannan wannan kasafin kuɗin. Sannan idan ka kalla shi wannan VAT din idan ya tabbata to yana da illoli ga tattalin arzikin Najeriya. Na farko zai kawo mana abin da ake ce inflation. Tunda ai daga kaso 5 ya koma 7.5. Kayan da kake siya in suna da VAT in da kana siya 10,000 yanzu zai iya komawa 11,000. Sannan na biyu ni a matsayina na ma'aikaci idan wannan VAT din ya tabbata zai iya rage min abin da ake ce purchasing power. In kaya uku nake iya siya bai fina iya siyan guda biyu ba. Kaga in wannan ta tabbata masu sayar da wayannan kayayyakin a kasuwa za a rage siyan kayan, kayan su zai kwanta. In an tafi za a samu abin da ake cewa closure na business, surfa masana'antu da kamfaninnuwa. In an tafi zai ƙara mana rashin aikin yi da talauci da abubuwa mai kama da haka. Shi yasa muna bada shawara ga ita majalisar tarayya, koda za a tabbatar da VAT din nan to a ware kayayyakin da ya kamata a dora VAT. Idan ka ware iya waɗanda zaka ƙara wa VAT din ba gaba ɗaya ba to wannan muna goyen baya kuma a mahanga ta tattalin arzikin ƙasa zai ciyar da Najeriya gaba.
Dr. Abdulsalam Muhammad Kani masani kenan a fannin tattalin arzikin ƙasa. Sai dai shi ma dan gwagwarmaya Ibrahim Garba Maryam yayi wa kasafin kuɗin duba na tsanaki inda yace akwai wasu gyare-gyare a cikin kasafin kuɗin.
Gaskiya shi ta billahi kuɗin da aka ba North East da kuɗin da aka ba ilimi da harkar lafiya gaskiya bai kamata ba. Kuma ina son tabbatar da al'umma da cewa idan muka duba shekarunmu na baya wancan kasafin na baya gaskiya an fitar kuɗi da yawa akan housing akan kuma aikace-aikace. Kuma har yanzu ba wanda ya taba gani wani gidaje da gwamnatin tarayya ta gina a jihohi har da za a iya cewa ana amfani da shi wani abubuwan. To sannan kuma idan ka duba a wannan tsarin da muke ta fama da rashin tsaro na Boko Haram da sauransu muna da matsala saboda wancan har yanzu ba zo an gaya mana me akai ba bana kuma ga yana masu wajen biliyan 100 da wani abu. Kuma gaskiya bai dace a ce a cikin kashi hudu a ce za a ɗau kashi ɗaya a dinga biyan debt service shin bashin nan a daina karba mana. Me yasa muke karban bashi akan liability mu je mu biya abubuwan da bai kamata ba? Ya kamata mu dinga karban bashi abin da zai biya kansa. Kuma gaskiya fi sabillahi ƙarin bad da aka ce an ƙara ya za a yi mu dogara akan wannan. Ina man da ake samu, ina kuɗin subsidy da me yasa duk ba su nuna, ina kuɗin da ake cewa custom suna kamawa sun samu sun tara kuɗi, ina kuɗin da haraji ake tara na hanya na wajen fayo shi. Kuma shin me yasa an kama fayo shi da almudahana har yanzu ba a yi gurfatar da shi a wajen ko a kotu ko a wani gurin an bincike shi ba? Shi irin wannan abun me talaka ya mora, wani irin aiki ake wa talaka da suna capital project a wancan shekara yanzu kuma gashi nan kuma a ce wai biyan bashi service step kai da ake faɗa da turanci a ce ya ma fi capital ya kusa fin capital project. Gaskiya ba al'umma talakan Najeriya adalci ba.
Comrade Ibrahim Garba Maryam kenan. To bari shirin namu kuma ya leka jihar Bauchi inda jam'iyyar APC reshen jihar Bauchin ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙarar zaben gwamna ta yi da yake jawabi a wurin taron manema labarai a Bauchi. Shugaban jam'iyyar APC Ubanana ya ce ya zama wajibi su ɗaukaka ƙara zuwa gaba domin ba su gamsu da hukuncin da kotun ta yanke ba a kwanakin baya. Ya ce yana da yaƙini da kuma fatan samun adalci a kotun gaba. Daga nan ne ya yi kira ga dukkanin 'ya'yan jam'iyyar APC a fadin jihar Bauchi cewa kada hukuncin da kotun ta yanke ya sanya gwiwoyinsu su yi sanyi. Ita dai kotun ɗaukaka ƙararrakin zaben gwamna ta kori ƙarar da APC da ɗan takararta suka shigar domin neman a soke zaɓe da gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya yi nasara a zaben da aka gudanar. APC da ɗan takararta tsohon gwamna Muhammad Abubakar sun garzaya kotu amma kuma kotun ta kori ƙarar tasu. Shugaban alƙalai Salihu Sha'aibu ya ce babu wata hujja cikakkiya da kotun za ta gamsu da ita cewa gwamna Bala Muhammad bai ci zaɓe ba. Tunda fari dai an samu ja'in jani a kan zaɓen ƙananan hukumomin ta Fawa, Ɓalewa da kuma Ɓagoro. A nan ma kotun ta ce gwamna Bala shi ne ya yi nasara a zaɓen da ya gabata a jihar Bauchi. Baya ga korar ƙarar da aka yi an kuma ci tarar APC naira 300,000. Kuɗin da aka ce za ta biya jam'iyyar PDP, gwamna Bala Muhammad da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC naira 100,000 kowannensu saboda ɓata musu lokacin zirga-zirga zuwa kotun. To daga batun kotun jihar Bauchi bari mu dawo nan gida jihar Kano inda 'yan siyasa ke ci gaba da baje kolin ra'ayoyinsu a siyasance, farawa da kalaman Ali Gyara Hausawa wanda ya shigo da kalaman hamayya ga gwamnatin Kano.
Alhamdulillah yanzu yau din nan a jihar Kano abun bakin ciki an taro yara waɗanda ya kamata gwamnati ta ba su aikin yi. An ji an hanyo su local gamma an biya su kuɗi, an je an taro gwamna wai an taro shi wai izo jihar Kano. Mutanen nan tunda aka yi wannan hukunci ba su samu damar da za su yi munna cewa wai su suke da zaɓe ba, sai yau suka fake da shine suka fita suke munna su a gari amma ba wanda ya kula su abin takeici, su kaɗai za su fito suna ihun su suna rawar su.
Ina laifi dan mutun ya je ya taro gwamnan sa?
Ba wanda ya saurara su. Wannan alama ce ta cewa wannan gwamna na jihar
kan da ake ta gwamna ne babu laifi idan mutun yaji ya tar gwamnansa amma ya zama gwamna ne halattacce wanda aka zabe shi bisa ka'ida
ba ka din cewa hukumar zabe ce ta ayyana shi ya ci zabe
hukumar zabe ce da ta ayyana shi ya ci zabe ta wannan hanya ta ba ta ayyana shi a cewar ya ci zaben
ta hanyar kada ƙuri'a mai
to hanyar kada ƙuri'a a ba mu yadda da cewa ta hanyar kada ƙuri'a ko baran ga maka wallahi mu yanzu a gwamnatin jihar Kano mu ƴan kwankwasiya ba mu da sa'a wanda ya isa ya magana batun ka masa kai observer da kake ta za a hana kwankwasa shigowa garin nan to ai kai ba sa'an yin magana bane domin baka ci maza baka ta disa ba baka ci local government ɗinka ta gwala ba ina ma kira ga ɗan kwankwasiya ba ma kowa ya isa ma yanzu ya magana ma tun ka masa ba sai wanda ya ci local government ɗinsa koda da kwace ne domin yanzu matalasu lagaro ai da kwace ya ci local government ɗinsa to shi yau da ya zai magana yau mun ba sai mun takar ba duka irin na siyasa ba za mu saurara masa ba to ko shi da ya ci local government ɗin tasa da kwace bai isa ba bare tana kai da baka ci local government ɗinka ba baka ci maza cha kai fara nan zabe fa wai wace ce ka ambaci sunanta a cikin iyalin ka wai za ta kada abba kabiru su to bata kada shi ba
aligyara wata kila ba sai mai sauraro ya mamaki kana ma batun wani bai ci maza ba sau bayan ku jihar Kano ma ta gagare ku kawowa
ai kowa ya san jihar Kano mu ne maka jihar Kano kuma su kansu da suka ci zaben idan ka ce da su sarantse sun ci zabe ba su isa sarantse ba
aligyara hausawa na jam'iyyar PDP kwankwasiya ya fita ya bar mu da kalamar Rabiu Eme ya kasai majin kungiyar nan ta APC Media Forum tsagin shugabancin Habibu Indabawa mai yangu-yangu wanda ya shigo da kalaman godiya ga al'ummar jihar Kano kan yadda suka fitar dango suka karbi mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje
sanne da zuwa baba oyoyo manewa al'ummar jihar Kano kwansu da kwarkwatar su godiya musamman yadda suka fito suka yi da fifi tun daga airport har zuwa hanyar da muka biyo ta kofar ruwa muka biyo ta cikin goren dutse muka biyo muka taho ta Tal'udu muka biyo dai aka yi tafiya har zuwa Gamman House inda mutane suna ta murna baba Ganduje yana murna ana ta shewa ana ta kide-kide ana ta oyoyo baba mai girma gwamna Allah isa ka ma da alkhairi kuma al'umma jihar Kano Allah isa ka musu da alkhairi yadda su ma suka fito suka yi da fifi domin sun san me Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi a jihar Kano domin duk inda ka bulungu da saku zaka ga aikace-aikace na mai girma gwamna musamman titina da gadojin nan da aka yi musamman makarantu da aka giggina masu hawa bibiyu musamman mai girma gwamna yadda ya kawo free education yayi empowerment shi isa al'ummar jihar Kano suka fito suka yi da fifi suka tare mai girma gwamna ina gode wa jagoran mu na karamar hukumar Birni yadda shi ma ita ko da al'umma aka tare mai girma gwamna ana baba oyoyo baba sanne da zuwa duk tunda mai girma gwamna ibiyu za ga ana ihu ana oyoyo matan aure suna fitowa da matasa yara maza da mata suna sanne da zuwa baba sannan ina godiya wa mutane zakakurai waɗanda suka ebi motoci suka raba t-shirt suka dinga yawo ana bada abinci domin zuwan mai girma gwamna a samu nutsuwa ai murna da wannan zuwa irin su mai girma Yusuf Madaki da mai girma Murtala dan mutum da mai girma SPC na Nada watan Hassan coordinator na Afils yadda suka yi tadawainiya suka tanadi motoci musamman na raba abinci inda aka dinga bilungu da sako ana ta bada abinci domin murna ta zuwan mai girma gwamna yayi winin a kotu an kada yan jarhula
Rabiu Eme ya kasai na jam'iyyar APC kafin mu sake lekawa jam'iyyar APC sun bari mu leka jam'iyyar PDP mu dauki kalaman Bashir sanata na kungiyar nan ta kwankwasa kawai na jam'iyyar PDP wanda ya shigo yana bayyana tasa mahangar akan kasafin kudin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisin kasar nan
mun ga shugaban kasa ya kai budget majalisa amma mu abin da ya ba mu mamaki shine kullun ana tuya ne ana mantawa da albasa shin wai kasafin kudin da aka yi na shekarar 2019 a fito ai mana bayanin kawo yanzu nawa aka kashe kuma saura nawa ba zai yi a rinka biyan bashin daddawar kauye ba wani kudin bai kare ba an kuma lafta wani kaga wannan kullun ci baya ne saboda mu ba mu gamsu ba kullun ba a taba gwamnatin da take ware zambar kudi trillions masu yawa irin wannan gwamnatin ba amma kullun talauci kara samun gindin zama yake a wannan Najeriya tamu saboda idan ka tuna a lokacin gwamnatin PDP akalla ba aka sarrafa talaka yana iya samu ya ci abinci sau biyu ko sau uku a rana talaka zai ci abinci da nama ko kifi amma yanzu ta kai jallin da in kaga talaka ya ci kaza sai dai in kazar ce ba ta da lafiya ko kuma shi talakan shine ba shi da lafiya
ina alakar waɗancan abubuwa da kake ambata da kuma kasafin kuɗin bana
abinda nake faɗa anan shine harkar talauci da yunwa da fatara ta yi wa mutane yawa musamman a arewacin Najeriya ko mun zaci zamu ga an bawa harkan noma priority amma sai muka ga an ware naira biliyan 83 ya kamata a ce an bawa talaka abinci ya ci ya farfado ya dawo hayyacin sa sannan kuma a bashi wadatacciyar kulawa a asibiti amma ita kanta harkan lafiyar kudin da aka ware yayi kadan sai muka ga an ware wasu kudi masu yawa a wani abubuwa wanda mu mun kasa gane me ake nufi wannan abin shi kullun muke kiran gwamnati da hankalin mai saran kaba ya koma garna
alal misali sanata sai ya cewa ya kamata yau shugaban kasa uzuri ganin cewa yanzu aka fara sabuwar gwamnati
ba wani uzuri da zamu a wancan shekara hudun haka akai kullun cewa yake ai mai uzuri tun yana ai mai uzuri sai an rantsar da ministoci yace ai mai uzuri sai an yi budget yace ai mai uzuri bashi da lafiya muka rinka addu'ar Allah ya bashi lafiya dan ya zo ya samar da ci gaban da yake fadar PDP ta lalata Najeriya shi ya zo ya gyara haka aka shafe shekara hudu shiru kake ji wanda za a ci gari da mu yan arewa abanmu da kuturin bawa wanda wannan karan gani muke mamu ko kuturin bawa amma ba za mu iya samu makama ba saboda mu ga alamun kauna da jin kai da soyuwa ga shugaban kasa yake nuna wa mu yan arewa ba wanda kuma arewa wannan ita ce gatan ka shugaban kasa karka manta cewar ta inda aka hauta nan ake sauka amma sai gashi mu ji mu nawa aka ware wa yan arewa ba wanda yan kudu an ware wa Niger Delta biliyan 24 sannan kuma North East an ware musu biliyan 38 an ware wa FCT biliyan 28 kaga ya kamata a ce mu kuma North West mu ji mu kuma nawa aka ware mana wanda kuma harkan ilimin nan nan ya kamata a gina saboda in ka ba matashi ilimi duk wasu matsaloli da ake fama na harkan tsaro na rashin aikin yi duk ilimi zai magance wannan abin amma ilimi sai gashi an ware masa naira biliyan 48 kacal
Bashir Sanata daga jam'iyyar PDP Kwankwasiya shi kuwa Sani Yalo Gurjiya shigowa yayi yana kira ga gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan ya taimaka wa ƴan siyasar da suka wahalta masa
sai girma gwamna muna bada shawara an shiga next level an shiga gwamnatin karshe baba Ganduje a ɗebo kayan aiki a taimaki al'ummar jihar Kano a taimaki ƴan siyasa a taimaki kungiyoyin nan domin 2023 baba ina tabbatar maka baba ya gama mulki mu kuma so muke baba zai bar jihar Kano a ce mata suna kuka zawarawa suna kuka matasa suna kuka
saboda zai tafi
saboda baba ya fito da kayan aiki an taimaki al'ummar jihar Kano amma magana ta gaskiya baba an shiga next level ɗan jam'iyya suna kuka
wato dai yanzu kana ga mai sauraro cewa kenan a jam'iyyar ta kuma ba a taimakon
magana ta gaskiya yanzu a cikin tafiyar nan tamu ta APC akwai masu hannun jarirai akwai masu hannun dambe akwai masu naushin mutane baba a saki kayan aiki a warwasa mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da yawun al'ummar karamar hukumar Rano Bunkure Kibiya a karkashin jagorancin Rayid Honorable Kabiru Alasarin tsohon shugaban majalisar dokoki na jihar Kano kuma jagoran siyasar yanki na Bunkure Kibiya an yi saukar alkur'ani an yi yanke-yanke an yi addu'a an ce Allah ya baiwa baba Ganduje nasara a kotu baba Ganduje Allah ya bada nasara kuma yau din nan an yi gangami an zo an tarba baba Ganduje da fatan baba Ganduje ya shigo jihar Kano lafiya sumul
bayan ana zargin cewa waɗanda ma suka zo tarar gwamnati ba ma ƴan jihar Kano bane
ai ina tabbatar maka da ka yanki ranar da Bunkure da Kibiya in ka ga dandazan da akai aka zo aka tare mai girma gwamnati a garkashin jagorancin Kabiru Alasarin dole ne mu yaba kuma muna bai kotun Kaduna shawara dan Allah dan annabi kotu ki tambayi dan gidan Dambazau a wacce jam'iyyar yi tsaya akai Sakandare election da hi al'umma ta kai da Sumaila suka zabe shi a cikin jam'iyyar APC kawu Sumaila ne yi tsaya a cikin jam'iyyar PDP Kanawa ne yi tsaya wannan yaran dan gidan Dambazau a wacce jam'iyyar yi tsaya muna fatan kotu tana adalci a Najeriya in Allah ya yarda inna kotu ta maka adalci kace kai primary election kawu be ba aka karba kujera aka baka in Allah ya yarda kotu za ta maka daidai da irin wannan adalcin domin baka shiga Sakandare election ba al'ummar ta kai da Sumaila basu zabe ka ba in Allah ya yarda Kanawa za a bai kujeran nan domin kai baka shiga Sakandare election ba a ta kai da Sumaila babu wanda ya zabe ka in kuma ka shiga Sakandare election ka gaya mana a wace jam'iyyar ka shiga
Sani Yalo Gurji kenan na jam'iyyar APC mu je ga kungiyar nan ta APC Media Forum wanda ake yin ta da rana tsagin Umar Mai Rais wanda yace na din da mai girma gwamna yayi wa wasu mukarraban gwamnatin sa sun cancanci a yaba musu
to mai girma gwamna ka gode wa Allah ka gode wa babban sakatare na ma'aikatar gona ka gode wa injiniya Hassan Ibrahim shugaban afil na ma'aikatar nada fadamatu mai girma gwamna ka gode wa dan Islado dar ka gode wa Murtala Inyako da Dr. Junaidu wayannan bayan Allah fa mai girma gwamna yau fa baka kasar nan gaba daya yanzu sun fitar da jihar Kano kowa yanzu babu zancen talauci a Kano kowa yanzu a wadace yake jihar Kano yanzu za ta iya rike kanta akan harkar da suka bullo da ita
hanya kuwa mai sauraro zai yadda da kai duba da ga yanayin al'umma na ana fama da wannan lokaci
mallan tafi central kaga yanzu gaba daya rankwato kwaf jama'ar jihar Kano yadda suka ji ake koyar da su harkoki da za su samu damar kiwon kaji su samar da kwai ga bayan an koya musu semina ga abinci mai rai da lafiya ga kaza akai ga ruwa ga lemo shigo sannan ga mota asibiti
wai kaje ka gani ne kai
ina ga ya maka da kafata naje naga duk abin da ake wayannan bayan Allah sun rike maka amana mai girma gwamna mu yanzu roƙon da muke mai girma gwamna tun yanzu da ka dawo yau lalle gobe ka shirya ka sake fita kasar waje ka kulle jakadanci da sauran kasashen duniya domin yanzu jahar Kano za ta iya ci da kanta za ta iya rike kanta za ta samar da kwayakwaye ta samar da kajin gidan gona karkashin jagorancin Mallam Hassan to mai girma gwamna ka tafi kasar waje kawai ka kulle communication
wato dai kana ba gwamna shawara akan cewa ya ma daina zama a jahar sa kenan ya dinga tafiye tafiye
ai gwamna ita tafi kawai ya kullo abubuwan
daina zama a jahar sa
mun yadda ita tafi ai wayannan za su iya rike ma jahar Kano yanzu ba ga sakon da shi Mallam Hassan ya ban ba yace ne kira da binto ta kofar ruwa Allah sarki binta sayyidi da Zainab Audu Bako ila Umar labaran danga Allah sarki Adamu Aliyu Sumaila to yace ku yi wa konkwasiya ku zo kuma za a koya muku harkar kiwon kaji da samar da kwai ku rike kanku ku dogara da kanku ku gwasa wa konkwasiya kasa aka
shugaban kungiyar APC Media Forum kenan Umar Mirais
Gendala ba shiga birni ba
A madadin abokan aiki Ahmad Rabiu Ja'in da Khadija Rabiu Indabawa dukkaninmu karkashin jagorancin shugaban sashin siyasa na wannan gida Muzammil Ibrahim Yakasai Abdulkadir Yusuf Gwarzo da na gabatar nake cewa a huta lafiya